الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. بركم من السادواء أولا يمتي للا ربا وان دي داتي دا عشرون دا أفو غوث رمضان أولا شكرا تدبو دا دليه دو دا عشرون دا ديو da 23 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan 12 shekara 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen wani ke cewa shin a Hausa ya halatta a ce da Allah Ubangiji ko bai halatta ba? Ina ga wannan an yi wannan a Kano sai shekara 10 da suka wuce, kuma sai yanzu wannan abin gida nan ke. Kasuwa ba ta nufin wanda kasuwa ta yi cikinsa ta yi naƙuda ta haife shi, kamar da idan suka ce ɗan makaranta, ba ta nufin wanda makaranta ta ɗauki juna biyunsa sannan kuma ta zo ta haife shi. Da haka abinda ake mu'amalantar mutane da shi na kalmomi, me suke nufi lokacin da suka furta wannan kalma, me zuciyarsu suke nufi? Al-ibratu بالمقاصد لا بالالفاظ. wato abinda ake kiwata ko da wani lokaci, me kana fata a zuci? Lokacin da Bahaushe yake Ubangiji, yana nufin mahalicci wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai. Duk da cewa masu zurfafawa a cikin harshen Hausa za su ce kalmar uba wato daga mai haihuwa ne, gidi kuma wato gida kenan. Saboda haka wannan kuma idan an koma asalin kowane kalmomi, wato za a iya samun cewa ma mutum sai da daidai kansa ya hana kansa zance kenan. Don haka babu wani laifi idan ka cewa Allah ta'ala Ubangiji. Ina fata an fahimta. Malamin su gaba aya ta gaba, Allah ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وبنجدك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Misalin waɗanda suke siyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi dan yaɗa kalmar Allah dan taimakon addinin musulunci, kamar misalin habbatin anbatat sab'a sanabil, kamar misalin ƙwaya ɗaya ce da aka shuka cikin ƙasa, anbatat sab'a sanabil sai ta fitar da zangarniya guda bakwai, fi kulli sunbulatin mi'atu habba, kowace zangarniya kuma a cikinta aka samu ƙwaya 100. Kaga za a ninkawa mutum hasso 700 kenan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Ubangiji ta'ala yana ninninkawa liman yasha ga wanda ya ga dama, gurgudan kyakkyawan niyyar mutum lokacin da zai siyar da dukiya din. Wallahu wasi'un aliyam, Ubangiji ta'ala mai yalwa ne sannan kuma masani. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda Allah ke nunninkawa mutum aiki na gari alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifin wato kowane kikkiawan aiki daya za a iya ninkawa mutum to goma kai ba ma so goma ba za a ninkawa mutum har so 700 wani hadisin ya sake tabbata cikin sahihin muslim manzon Allah zai tafi wani jihadi zai tafi yaki na musulunci sai wani taimakon raƙumi guda ko raƙuma ta mace guda ɗaya tare da akalarta a ɗaure da ita da manzon Allah ya karɓa sai ce laka biha yawmal qiyamati 700 naqatin maqsuma a ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala zai maye maka gurbi a sakamakon wannan guda ɗaya ɗin da taguwa ɗaya har guda 700 kowace da akala irin yadda ka kawo yanzu da akala abun nufi kinaya ne zuwa ga wato ainihin lada da za a ninninka mutum ranar tashin kiyama alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu dan Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu sannan ba sa bibitar abinda suka ciyar din mannan wajen yiwa mutum goli su goranta masa cewa ai ni ne maka kaza ai ni ne maka hanya ka samu kaza ko ni ne na ba ka kaza wala azan ko ba sa cutar da wanda suka yi wa kyauta din ko suka yi wa baiwa din masu irin wannan lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba babban abin da ake so lokacin da mutum zai ciyar ya ciyar da kyakkyawan niyya cewa don Allah ya yi kuma sannan idan wani ya ciyar ya taimakawa ko ya tallafawa kada ya goranta masa watan wata rana cewa ai ni ne yawa wani kaza bai halatta bai yi masa haka a gaban idansa haka bai yi halatta bai yi a bayan idansa da nufin nuna na masa ko nuna cewa kai kai masa baiwa irin ta abu kaza tallafin
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
وبنجي سي قول معروف wato faɗi wanda yake sananne a shari'ance wanda babu cutarwa a cikinsa daddaɗan zance kyakkyawar magana wa maghfiratun tare da yafewa idan an yi maka laifi khairun wannan shi ne mafi alkhairi min sadaqatin yatba'uha aba sama da sadaka wadda daga baya cutarwa za ta biyo bayanta wato ka yi wa mutum daddaɗar magana kuma ya kasance ka yafe masa koda wajen tambayar ka yadda ya zo ya kausata harshe wannan shi ne mafi alkhairi sama da ka bashi abin da daga baya za ka zo ka cutar da shi ko ka goranta masa wallahu ganiyun aliyyun ubangiji ta'ala shi ne ganiyu wadatacce wanda talauci baya kwankwasa masa kofa sannan kuma shi ne haliyyun mai juriya wanda baya saurin kama mutane da laifi yakan ba su dama don su samu damar tuba tare da yin istighfari malamai suka ce qaulun ma'ruf wato qaulun ma'ruf wannan mubtada ne khabar din an shafi ai qaulun ma'rufun aula haka wadansu malamai suka ce wadansu kuma suka ce a qaulun din shine khabar ma'ruf sai zanto na a cikin sa mubtada din kaddara shi ake yi fi ma yutla alaikum fi ma yunzalu alaikum qaulun ma'ruf wato cikin abin da ake karantar da ku, cikin abin da ake saukar muku alqur'ani, akwai koyar da ku daddaden zance, kyakkyawar magana. Abin da ake nufi da wannan shine, lokacin da mutum ya zo tambaye ka wani taimako, ya nemi gudunmawarka, ya nemi sa hannunka kan wani al'amari nasi, ɗayan biyu ne, ko ya zanto za ka iya, ko ya zanto ba za ka iya ba. Idan za ka iya yi, to lallai ka taimaka masa. Ko da ba kai ne za ka yi ba, za ka iya sa baki a yi masa, to nan ma sai ka sa baki a yi masa. Manzo Allah ce, isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha. Wato ku yi ceto, ko kuma ku yi hanya, ku yi alfarma, ku sa baki cewa a baiwa wani aiki kaza, ko a bashi makaranta, ko a bashi admission a wuri kaza, ko ai kaza, ko ai kaza. Ku sa baki, in ya kama ku sa baki din. Idan har kuka sa baki, tu uzuru, to za a ba ku lada. Aikin ku sa baki, amma sa bakin ku baki zai sa dauke shi ba. Shi ne yake wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma sha. Ubangiji kuma shi ke zartar da abin da ya ga dama daga baya. To ma'ana idan mutum ya zo ya tambaye ka wani abu, ko ya zanto za ka iya yi, ko ya zanto ba za ka iya yi. In za ka iya yi, sai kai masa. Idan ba za ka iya yi ba, sai kai masa daddadar magana. Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam, wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura. In hali ya kama za ka karowa da mutane kai, sun roke ka abu, ba ka da abin bayarwa din, sun neme ka taimako, abin da suka nema ba ka da shi a yanzu, sai ka so ka kawar da kai dan fatar nan gaba idan ka samu ka ba su. Allah ya ce, to kar ka kawar da kai haka kawai, fa qul lahum qawlan maysura, faɗa musu magana mai daɗi. Alaƙalla in ma mutum bai samu kyauta ba, ya samu daddaɗar magana. Shi ne suka ce yana daga cikin alama ta mutumin da yake da karamci. Idan an zo wajensa za a roke shi wani abu, za a ganshi fuskarsa a sake. Amfanin sakin fuska shi ne, in yana da akwai zai baka, in baya da akwai sai kuma za ka bashi uzuri. Amma inda ya murtuke fuska, to ko da ya baka sai ka ji ba daɗin karka, to ballantana kuma ya hana ka, ai baya za a yi ka bashi uzuri. Shi ne suka ce amfanin sakin fuska kenan, ko dai ka baiwa mutum, ko kuma in ma baka bashi ba, shi zai iya baka uzuri. Shi ne wani zai ke cewa, illa takun warikun yawman ajuzu biha ala sadiqi fa inni layyin al'ud la yu'damu as-sa'iluna al-khayra min yami imma nawali wa imma husn mardudi. Yace da'iman in ma bani da azurfa da zan baiwa aboki na kyauta, to ni ya isina al-fari, ina da dadin mu'amala, ina da saukin hali, ina da kyakkyawan hali. Yace ke cewa duk masu tambaya ta ba sa rasa al-khairi a cikin tabi'una, ko dai abinda suka roƙa in ba su, ko kuma in yi musu daddaɗan zance. Manzo Allah kuma ya ce yana daga cikin daddaɗa, yana daga cikin sadaka al-kalimatu tayyiba, sannan kuma yana daga cikin sadaka ko abinda yake nagari, an talqa akhaka biwajhin salik, wato ka fuskanci dan uwanka, ko hada ido ya ga mutaka da sakin fuska ta tare da kai. Shine ma'anar qaulun ma'ruf. Ma'ana fi ma yutla alaikum qaulun ma'ruf, cikin abin da ake karantar da ku akwai koya muku daddaɗan zance, kalma mai kyau, sananniya. Al-ma'ruf shine alladhi ya'rifuhu an-nasu wa la yunkiruna, abin da ake kira al-ma'ruf cikin magana ko cikin aiki, irin abin da mutane ba sa inkarin sa idan an yi abin da ya dace kenan. Hali na kwarai, magana ta kwarai, wa maghfiratun, abin da ake nufi da ghafara anan gurin shine lokacin da mutum zai zo tambayar ka wani lokaci zai kawo hali ta'iwa kai ma wadafi ne, lokacin fitar da zakai zo ya ce maka ba ni daga haƙƙin Allah da ya wajabta a kanka, wannan ya kawo sa maka hali. Ila idan ba ka lallaci zuciyarka ba, sai kai fushi maka sai an fasa yi duk abin da zaka, ko ka ce za a bayar amma kai din ba za a baka ba, sai ubangiji ya ce wa maghfiratun, ka yafi ko da an faɗa maka ba daɗi. Manzo Allah ma an faɗa maka ba daɗi, ya ginsa ya haɗe sallallahu alaihi wa sallam, khairun min sarqatin yatbu'uha adha, wallahu ghaniyyun alim. Ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la tubtilu sadaqatukum bil manni, kada ku ɓata sadakoki da kuke yi, ko sadaka ta farilla ko sadaka ta nafila, bil manni, ta hanyar al-mannu. Shi ne kafin al-mannu din a larabci yana nufin al-in'amu wal fadlu, wato falala ko baiwa. Daga allati laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ma'ana ubangiji yayi baiwa, yayi falala, yayi ni'ima ga mu'minai da ya turo musu manzo daga cikin kawunansu, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan mannu kuma yana zuwa da ma'anan ta'dadun ni'ami 'alal mun'ami alayhi, kididdigawa wanda kai wa ni'ima ni'imar nayi maka kaza nayi maka kaza na baka kaza an gane ku to wannan yana daga cikin almannu kenan shi yasa lokacin da wato ainihin annabi Musa ya nawa Fir'auna wa'azi cewa kai kaza kai kaza kai kaza sai Fir'auna yake cewa kin ba ka kasance yaro a cikin ba kai kaza kai kaza kai kaza annabi Musa sai ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Isra'il ma'ana yanzu wannan ita ce ne'imar da yau kake goranta min dan ka ga bautar da dangin gidana dan ni kadai ka mun wani abu amma ɗan zuriyata ɗan kabilata ka bautar da su sai zanto ni'ima da zaka yi mun goranta kenan ina fata ku manta sannan kuma almannu wato wani abin sha wa zallalla alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa allati la tutlu sadaqatukum bil manni kaga abin da kin ci da almannu anan gurin ta'adadul mun'imi an-ni'ama 'alal mun'ami alayhi wanda yayi baiwa ya rinka lissafawa mutumin da yawa baiwa din ko kyauta ya rinka masa kididdigar nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza wannan yana bata ladan kyauta din yana bata ladan sadaka din shi yasa Allah ce la tubtulu sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakoki da kuke yi ta hanyar gori da kun yi gori sadaka ta rushe kyauta kuma ba ta da lada idan mutum ya gorantawa wanda yawa kyauta wal aza da kuma cutarwa wato faɗa mutum bakar magana ko naɓa makamancin haka ko ka ba mutum kyauta amma sai ka jefa musu ɗauki wato a wulakanci haka kallabi yin fi kuma da huriya anna karku zama kamar wanda yake siyar da dukiyar sa ri'a'an nasi don mutane su gani asalin ri'a'an nasi wato alhamza ɗin farko ɗin nan wato asalinta ya ƙunce ri'a'an na da aka yi ibdalinta ta koma alhamza amma ta ƙarfi tana cikin asalin kalma ɗin wato la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a'a an-nasi kamar wanda yake siyar da dukiyarsa dan nuna wa mutane ba dan Allah ba wala yu'minu billahi baya cikakken imani da Allah wal yawmil akhir ko baya imani da ranan karshe bisa ga siffar imani ta hakika fa masaluhu misalin irin wannan mutumin ko siffar irin wannan mutumin kamasali safwanin kamar misalin mulmulallan dutse ne akan ce da dutsen safwan wanda ya kasance ba mai gari ba mulmulallan dutse wanda ko itace ko wani ganye ko ciyayi ba sa fitowa a kansa shi ne wato safwan alaihi turabun sai aka zo aka zuba ƙasa a kansa wato falalan dutse ga ƙasa a kansa ta lullube shi fa asabahu wabilun sai aka yi ruwan sama mamaku kaga mai wannan ruwan sama zai yi zai share wannan ƙasar da ke kan wannan dutse fa tarakahu salda sai ruwan saman nan ya bar dutsen nan saldan tsandalar ransa ya fito fili a gansu bayan ko da ƙasa ta tsirki la ya kaduru da alaƙe in mimma kasabu wato ba ta samun ikon alaƙe in kan kowane irin abu mimma kasabu cikin aikin da suka yi an fahimta ko wana yadda ƙasa ba ta tabbata a kan mulmulallen dutse bayan an yi ruwan sama to haka ladan sadaka baya tabbata idan riya ta shiga ciki ko idan gorantawa wanda aka yi wa sadakar ya shiga ciki ko idan cutar da shi ya shiga da ruwan sama ya zo tare kasan da yake kaga dutsen nan gashi nan ya fito fili to haka idan gori ya shiga cikin kyauta da kaiwa wani shikenan gaba daya babu lada abin ya zama ya tafi shine la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu su masu ciyarwa la yaqdiruna ba su da iko ala shay'in kan samun wani abu mimma kasabu cikin abin da suka ciyar da faɗin cewa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu da kuma faɗi a ƙarshen aya wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah baya shirye da waɗanda suke kafirai dalili ne akan cewa allazi da ke farkon aya din ma'anansa allazina da allati ya ayyuhallazina amanu la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi ma'anansa kallazina don me yasa ya zama allazina dan da kace yace la yaqdiruna ala shay'in wanda domini ne ke koma zuwa ga kallazi yanzu kuma da huriya annan ina fatan kuna fahimta domin inda a ce domini zai koma zuwa gare shi ne mafarar da zai ce la yaqdiru ala shay'in mimma kasaba amma tunda aka ce la yaqdiruna wato adad damiru majmu'an sai yana cewa allazi yana zuwa da ma'ana allazina kenan wannan kuma mun karanta kan a baya wajen masaluhum kama sun lazi fawqad naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaba allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun ina jin za ku yi tunawa laraba sun san haka a cikin yaran su daya daga cikin su yake cewa wa innal ladhi hanat bi faljin dima'uhum هم القوم كل القوم يا أم خالدي وإن الذي أمدك وإن الذين حانت بفلج دماؤهم في ضمير يدنتو جمعي والذي نونا الذي أنت هنا نسل جمعي هم القوم كل القوم يا أم خالدي عن ذلك وكنت أساك القوم إخوتي الذي روايتهم زي ورشدهم ورشدي يتي وكنت أساك القوم إخوتي الذي أمد بي إخوتي الذين روايتهم زي ورشدهم ورشدي التي والله لا يهدي القوم الكافرين وبنجدي باية سريد دمتانا نسيك الكافرين كافرين معنى باية باسو بطيرة باية باسو حنك اللي دي سنانيمي كو سيكا سيكما غندا نوسع كووتا دلتا شوائك إلا سنة دي إلمي أزامننسي ونلوك سنة دي من يمن ينتك الدون شيدا دي سكي كارتوا أزامي وإيدا بند بان أما سيكا سامو سيكما غندا سباب الإسلافي شخيرس sai ita magana ana cin gyaran su ana cewa kuyi kaza su gyara yanzu ka duba lokacin da Bush yace zai yaki da Afghanistan ya faɗi kalma aka ce a ka gyara wannan kayan kuskure ya danyi ya sake faɗin wata har yau gyaran kalmomin su ake kullum sai yayi tufka da warwara cikin maganar sa shine wallahi la ya'dil qaumul kafirin kullum cikin tufka da warwara yake sallatin
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة
أموالهم بالتي
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
ومثل الذين ينفقون أموالهم amma tufar waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtiza a mardatillah don neman yarda Allah kadai ba don wata manufa ta duniya ba wa tathbita min anfusihim sannan a tabbata daga cikin zukatansu din haka ne neman yardan Allah misalin irin waɗannan mutane kamar sali jannatin bi rabwa kamar misalin gona ce wadda take kan dan tudu abinda ake nufi da rabwa ko rubwa ko ribwa ko arrabawa duk da ya halaka a larabci sai dai a cikin alqur'ani an yi amfani da arrabawa da kuma arrubuwa amma bi kasarar ra lam yasbut qira'atan wa lam yasbut qur'ana amma nan qira'a biyu ce arrabawa da kuma rubuwa abinda ake nufi da rabwa ko rubuwa a larabci shine wuri mai tudu amma tudu ba mai yawa ba wuri wanda yake kan tudu amma tudu ga mai yawa ba sai dai idan ruwa ya zo zai iya rikewa sannan ba dangare bane ballan sai kuma ruwan yayi wa wurin farda sannan kuma bai yi tudu da yawa ballantana idan ruwa ya hau kai ya gangare yana da tudun da ruwa mai yawa baya yawa wajen lahani ruwa kaɗan kuma idan ya sauka ma baya iya dangarewa sai ya tsaya daidai wajen ya duka tsakar wajen ita ce rabuwa na taɓa ganin wani mai fassara Hausa ya fassara shi ya ce jigawa amma dai ba ta kwanta mun sosai ba don galibi da an ce jigawa akwai sahara a wajen wallahu a'lam kamar su kun dai gane me ya rabuwa ne ko sai ku shawo ta da kalmar da za ku bata kamar sali jannatin bi rabuwa kamar gona ce a wani wuri mai ɗan tudu asabaha wabilun sai ruwan sama mamako ya same ta irin wannan gona da take wuri mai tudu da ba mai yawa ba idan aka yi ruwan sama mai yawa fa'atat ukulha dhifain sai kawai aka ga gonar ta bayar da amfanin ta riɓi biyu inda tana bayar da dame 20 sai yanzu ya zama 40 inda tana 40 yanzu ya zama 80 haka wadannan suka fassara wadannan suka ce dhifain din ma'ana sai aka ci a damana ɗaya amma aka yi shuka sau biyu kai shuka amfanin gonar ka ya riga sauran gonaki kaiwa har ka girbe ka sake shukawa kuma aka ci karshen damana da kai ina fata an fahimta fa'atar ukulaha dhifain fa in lam yusibha wabilun idan mamakon ruwan sama bai same ta ba fa fallun to yayyafi matar da ya wadatar da ita wato yanayin kasar wuri ne mai kyau ruwan sama mai yawa sai ta bada ninkin amfani biyu idan ba a yi ruwan sama mai yawa ba sauran gonaki duk sun bushe ita kan yayyafi ma ya ce ta bayar da amfani irin wanda ya kamata sauran gonaki su bayar ina fata mun fahimta. Wato misalin wannan shine misalin mutumin da ya ciyar da dukiya da kyakkyawan niyya fi sabilillah, kuma bai gorantawa wanda ya ciyar din ba, yayi ne dan Allah tasbitan min anfusihi. Irin yadda wannan gonar, wato idan ta samu ruwa mai yawa za a ninka, haka idan ta samu dan kadan wanda baya amfani amma za ta bayar da amfani. To haka shi can gurin dan kankana abu zai bayar zai samu ladansa, haka idan mai yawa ne kuma zai samu lada ninkin ba ninki. Ina ba dan fahimta. Shine fa illam yusbiha wabilun fa tal wallahu bima ta'maluna basir. Ubangiji ta'ala masa wato ainihin mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa, babu abin da yake fakkowa a gare shi. Sai ce
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
وبنجلس أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل شنجد ضيانكو زي سوء أتينا دوتقونا من نخيل تكتا تندبينو وأعنابٍ دكما إنبي نوئي دبن دبن تجري من تحت الأنهار ودكول موت قدانا أتكن قونر تكيس كاو له فيها من كل الثمرات أتكن تدق أكوية نوئكا لا يعني إتاسي وبنجد يا أبن ساسي بك وأصابه الكبر وانا متن ديكي دوانا قونا كما سيجر ما يكامش في كروسك يمسى يوا وله ذرية ضعفاء قاسي ديارا إذا أنت ذرية أعدد يكوكي ضعفاء dukansu masu rauni basu kawo karfinsu ba, yara suke kanana. Fa asabaha isarun fihi nar, wannan gona kawai a asabaha isarun sai wata irin guguwa ta same ta. Isar iska wadda take mai karfi, irin wadda take kare itace ta yace rufin kwano shine isar. Fihi narun, a cikin wannan iska mai tsanani kuma ga wuta. Fahtaraqat, gonar gaba ɗaya sai ta kone. Allah ta kazalika yubayyinu Allah lakum al-ayat, kamar haka ne Ubangiji ta'ala ke bayyana muku ayoyi, la'allakum tatafakkarun, domin ku zanto masu yin tunani. Har yanzu za mu ji muna da kishirwar musamman wannan aya, duk da cewa mun fassara daidaitun kalmominta a cikin Hausa. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari. Umar bin Khattab, Allah ya kare da gare shi, ya tara wani adadi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace da su, ina son ku bani labarin wannan aya, me take nufi? Aya wadda ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin hazwaka. Sai suka ce Allahu alam. Sai ce idan baku sani ba, ku ce baku sani ba, kar ku tsaya kuna wata kara Allahu alam Allahu alam, ko ba mu sani ba. Sai kan Abdullahi da Abu sai ka san ma'anarta. Yace shi abin da ya fahimta karkashin wannan aya, misali ne Allah ke bayarwa na mutum da yake aiki kyakkyawan aiki, aiki nagari a farkon rayuwarsa, a cikin kuruciyarsa, yana da mukaminsa, yana da dukiyarsa, har sai da zo dab da mutuwa sai shaidan ya kawutar da shi daga tafarki kyakkyawa, sai ya yi mummunan aikin da ya rusa dukkan waɗancan ayyukan, kuma sai ya mutu a kan wannan. Umar bin Khattab ce, ko ni ban fahimci wani abu ba ƙarƙashinta sama da abin da ka fahimta. Ma'ana misali ne Allah ke bayarwa. Yanzu mutumin da yake da gona irin wannan, wanda ga ƴaƴan itace na wato ainihin dabino, ga inabi, ga kuma lahu fiha min kulli thamarat, sannan ga shi da yara ƙanana, lokacin da gonan nan ta kai ayyana da bukatar ta, na farko shi babba ne, ba zai iya neman kuɗi ba, ya dogara ga wannan gonar wajen ciyar da iyalinsa da menene, daidai lokacin da yake da bukatar gonar daidai lokacin ta kone. Kamar yadda wancan mutum daidai lokacin da yake da bukatar ladan aikinsa, daidai lokacin ya yi mummunan aikin da ya rusa aikin kuma ya mutu. Ina jin misalin ya ku, wato abinda wannan ke nuna wa ƴaƴan uwa, mutum ya dawwama kan aikin alkhairi. Shi yasa duk yadda kaga kana aikin alkhairi ko kina aikin alkhairi, to kada mutum ya rutsu da yawan aiki cewa nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko nawa kuka ce wajen sayar da musulunci ko mutane nawa ka karantar a matsayinka na malami ko wani ko adadin yaki nawa ka fita idan kai sojan musulunci ne duk abin da ka san kai na alkhairi kada ka ga yawan ka karanta sai ai nayi kaza ai nayi kaza ai nayi kaza babban abin da ake so dawwama akan wannan har zuwa lokacin mutuwa dan saboda akwai lokacin da mutum zai kasance yana aikin alkhairi a rayuwarsa daga ba sai zai shiga kuma da mummunan aiki kaga ya rufe alkhairin gaba da yake inna hadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi alkitab فيعمل بأمل أهل الجنة في رقلها ذاك ربما أبن ذاك يسوء وتوتكى وكم أيكي نقلي يسا باين الله صالحي نقلي وتدق يد سوى جمسة أكان تفركي مددتي أبن ذاك يسوى ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت روحا يا أبن جدي كدك كركتا دذكا تم باين كوكالك كاشر يدم كركتا دذكا تم كبير من ذا الله ما تأتي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا أبن جدين لكي جوي زكاة لكي سوء ثبتت زوسي أتاك على دينك فهذا كرق يريك تكمل يروس لكي كياون أيكي انسا دف يدك كي قنن كايكي كياون أيكي كو أكتي كاي كيف قني لكي انت كومتا نسك قني ما تكر وانا يرو ديكا كي دي كي فاتن سكا واقا وانا دون جا مثالي وانا كي ياتي ما تنلي متن يدو كي وانا مثالي اما سين ببا مثالي دي ذاك التي كذلك يبين الله لكم الآيات kamar haka ne Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ku zanto masu tunani kullun yanzu tunaninka yaya zaka kare kyautata aikin kuma kullun yanzu tunaninka ya zaka ne yantar da kanka daga dangin al'amura da suke haifar da rusa aiki gorantawa mutane riya duk wannan na rusa aiki to ya mutum zai kullun ya nisantar da kansa daga wannan karka goranta mutane in ga musu baiwa kamar yadda ayoyi suka nuna manzo Allah nuna cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa wanda ke cewa mutum uku wato ainihin ba za su shiga aljanna ba mutum na farko yake almannan mai goranta mutane nayi wa wani kaza aini ne kaza ba zai shiga aljanna ba na biyu al'aqu li walidayhi mutumin da yake kangare ma iyayensa baya musu da'a ko biyayya irin wanda su dace da shari'a mutum na uku mudlin khamr mutumin da yake dimanta shan giya kullun sai ya je gidan barasa kullun sai ya je mai ya sha giya to wannan guda uku nan maza Allah ce ba za su shiga aljanna ba kaga ya kamata mutum ya kokari ya lissanci wannan Allah tsare mu amin ya Allah tsare
ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن بسك الإيمان أنفقوا من طيبات ما كسبتم kuciyar nimfayi ba su ma kasabtun daga daɗaɗen al'amurra irin wanda kuka samu abinda ake nufi da kwayi ba dukiyoyi na halal da kuka samu ta hanyar noma ta hanyar aiki ta hanyar kiwo ta hanyar sana'o'inku na hannu kuka tara kuka samu kuɗi cikin irin waɗannan kuɗin ne za ku ciyar domin ku samu abin da zai zama sanadiyar shiganku aljanna wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abinda muka fitar muku shi daga cikin ƙasa abinda kuka noma da dangin kayan noma dangin kayan abinci shi ma ku ciyar daga cikinsa wato ku bayar da gwargwadon zakka ta wajibi haka kuma ku ƙara da yin sadakoki na nafila wanda za su ƙara ɗaukaka matsayinku a wurin Allah shine wa mimma akhrajna lakum min al-ard da wannan ne
imam abu hanifa ya kafa hujja bisa ga cewa dukkan abinda girgije ya shayar kasa ta tsirar akwai zakka a kansa yace dan Allah yace anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma kaga lafazin mimma wato kaga siga cikin sigal umum ma'ana daga dukkan abinda akhrajna lakum muka fitar muku daga cikin kasa gero ne shinkafa ce masara ce makani ne mangwaro ne lemo ne ayaba ne abarba ce gwanda ce kabewa ce gurji ne mimma haka ya fahimta mimma akhrajna lakum daga duk abin da kasa ta fitar sai kai zakka ya dace da fadi ko da to kamar yadda shi ya dauka da fadi haka kuma wadansu suka tsoki akan waɗansu al'amura guda hudu suka ce su kaɗai za a yi zakka an fahimta ko to kamar waɗansu kuma suka tsaya tsakatsakiya irin su Imam Malik ibn Anas wanda Imam ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa wato usul na ahlul Madina cikin abin da yafi zakka cikin abin da ya shafi zakka yace shi ne yafi dacewa da sunna wato me za a fitarwa menene ba za a fitar masa ba yace abinda mutanen Madina suka tafi akan shi yafi dacewa da sunna yace domin mutanen Madina kai tsaye sahabbai da suka rayu da Annabi sun fitar zakka kan wani abu kaga ai suka gane suka fitar gurgurdan yadda suka ga sahabbai sun yi tabi'ut tabi'ina sai Imam Malik suka samu kuma suka fitar dan haka lalle ne abinda suka yi din nan an fitar da zakka akan su lokacin manzon Allah dan lokaci bai yi tsawo ba da za a ce ga wani abin da za a shuka shi akan wannan lokacin babu dan haka sai zanto ka'idar abinda za a fitar da zakka daga cikin kayan abinci shine abinda yake muqtat kuma ya zanto muddakar kullu muqtatin muddakar idan an ce muqtat dangin kayan abinci wannan ya nuna banda kayan marmari idan aka ce muddakar abinda za a iya fuskance shi a sa a sito wannan ya nuna duk abinda ko kayan abinci ne idan ba za a sa shi a sito ba to ba za a fitar masa da zakka ba kenan dole sai ya cika siffofi guda biyu kaga da gero da dawa da shinkafa da alkama kowanne muqtat ne kuma kowanne muddakar ne amma da doya an gane ko da dankali sawun dankalin namu na gida ko dankalin turawa kowanne muqtat ne amma ghairu muddakar ba za a fuskance shi ba to tunda ko ba za a tsakanci sai babu zakka a kansa doya ko mutum zai noma doya a shekara cikin masallacin nan ba zai fitar da zakka a kansa ba haka dankalin turawa ko da zai noma cikin masallacin nan babu zakka a kai amma idan ya sayar ya tara kuɗin da ya sayar ya ajiye har zuwa kai shekara to zai fitar da zakkar kuɗi kenan amma ba zakkar kayan noma ba an fahimta ko haka rogo amma idan aka busar da rogo an gane ko an busar da shi ba an idan aka busar da shi ba ana auna kwano kwano ba har a nika shi ko a yi dan wake da shi ko a yi wani abu da shi to wannan rogo irin wanda aka busar idan ya kai wusuki biyar shi kuma dole sai an fitar masa da zakka kaga da tattasai da tumatiri da albasa duka waɗannan babu zakka a kansu ko da mutum zai cika garin nan gaba ɗaya da tattasai da tumatiri da albasa nashi ne babu zakka a kai amma idan ya sayar kuɗin ya ajiye su a kai shekara to zai fitar masa da zakka to amma fa idan ya busar da tumaturi kaga ya tashi da sunan tumaturi ko da a Hausa ya zama sunan shi kauda butaccen tumaturi da butaccen tattasai da butaccen barkono ba ana auna su ba kwano kwano ba kuma ana yin buhu buhu da su ba idan mutum ya noma tumaturi ya sanya shi zai sayar da shi a bushe ma'ana ya sanya shi ya kai yawan da ya kai wuce kibiyar shi ma sai ya fitar masa zakka ko tattasai ya kai yawan da ya kai wuce kibiyar sai ya fitar masa zakka ina ba dan fahimta domin da tattasai din da tumaturi din kowanne muqtat ne dangin abinci ne sannan kuma gashi ya zama muddakar a yanzu in yana danyensa ba muddakar bane amma dan danyensa ba za ka je ka ajiye shi a sito ba amma bayan ka busar da shi ba buhu buhu ake ba to wannan za ka fitar masa zakka kenan to wannan mazhabi na usul ahlul madina shine yafi zama wato daidai wato ababin zakka sama da sauran mazhabubi an fitu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ku ciyar daga dadadan al'amuran da muka ba ku da kuma abin da muka fitar muku cikin kasa ku ciyar ku fitar da zakkar ku wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wala tayammamul khabisa kada ku ce za ku nufaci mummuna daga cikin dangin kayan abinci ku ce minhu daga gare shi ne tunfiquna za ku ciyar da miskini kaje ka samu abin da bai kyau ba cikin tattasai ko cikin tumaturi ka ce da shi za ka yi sadaka ko ka samu bangaren da bai kyau ba a gonarka ta masara ko ta shinkafa ko ta alkama ko ta dawa ko ta gero wanda bai kyau dan baka ce shine zaka dauka ka je ka abin nan da shi zaka zo sarakawa da ka ko ka zo lokacin da ka yanka geron naka duka hada shi dami dami to sai ya kasance duk zangarniyar da bata yi kwaya sai ba kawo wale ta daban wanda suka yi kwaya kawo wale su daban da kai dami dami sai ya kasance duk damin da yake yana dauke da zangarniyar da ba kwaya a cikin su zaka bayar da zakka wannan bai halatta ba la ta yammu al-khabith minhu kar ku nemi abin da yake mara kyau ku ci shi za ku ciyar lokacin za ku ciyar sai ku ciyar da abin da yake mai kyau idan abinci ne idan menene ko menene sadaka ta farilla da sadaka ta lafiya ta abin da yake za ku ciyar walastum bi akhdihi illa an tughizu bi ai ku kanku idan an ba ku ba za ku karba ba sai in kun rusa idan ma'ana sai dai kawai irin alal larura din nan mutum ya karba in ba ku ba za ku karba ba wa alamu ku sani cewa annallahu ghaniyyun hamid lalla allah ta'ala ghaniyyun wa tumawdatine sannan hamid kuma abin yabo ne subhanahu wa ta'ala aka ce wannan aya ta sauka ne daidai lokacin da waɗansu daga cikin sahabbai idan suka je gonarsu ta dabino inda ya yi kyau sai su ware wannan nasu ne inda bai yi kyau sosai ba sai su kallo dudu guda su kallo wannan sai su zo su rataye a masallaci akwai inda ake ajiye sarata wanda duk mabukaci dai zai ɗauka wanda duk ba mabukaci ba ne dai zai ba zo shi da ita wani kibar hakan don domin duk wanda ya baka abu kai kuma lokacin da za ka karɓa da hannunka da nasi wa yake sama shi nasi ne ke sama da yake ne da yake bayarwa kai da kake karɓa hannunka na ƙasa to akwai jin kaskanci da waɗansu daga cikin sahabbai ba sa yarda da irin wannan kaskanci ya zan yi haka hannuna na ƙasa an fahimta gobara je ya dako ya ci da ya karɓi wannan to amma idan aka ajiye inda masu bukata ne kawai suke so sai ya je ya ɗauka in ya gaina cikin mabukata duk wanda ba ya cikin mabukata kuma ba zai ɗauka ba yanzu mai da aka ajiye zakka a masallacin mai yato za ta fara dauka masu dukiya ne za su fara dauka saboda mu ba mu da wadatar su ba duka mu bane masu wadatar su sai yanka dan daga cikin mu mun mu riga mun saba komai za a yi wa wasu yanzu inda za a kawo na ba wa dukkan masallacin na a ce kowa dauki daidai duk da haka wani yana ganin sai dai yayi wa wasu saboda mu kalta din mu ne wannan wani abu ne da kamar mun riga mun gada har ma wadansu ma sai suke wa a rubi an fi samu wato aitin musu zo haka aiko kowa kaza wannan kuma abu ne na baya cikin ɗabi'a na mutumin da yake akwai karamci ko akwai izzatun nafsi tattare da shi an gane ko so ake mutum ya zanto akwai izzatun nafsi tattare da shi laraba har yaba kansu suke tun lokacin jahiliya cewa wato ni ba na cikin mutanen da idan an kawo abinci zan fara sa hannu sannan kuma ba na cikin mutumin da ake bari akan afasi wato yana daga cikin karamci sai an riga ka sa hannu dan saboda tawazu kuma zaka riga sauran taki wato duk wannan daga cikin meke tawazu kenan ko karamci ko dai ji da izzatun nafs amma mu ila sai dai a hankali ha wa alamu ku sani anna allaha ghaniyyun hamid ubangiji ta'ala ghaniyyun ne mai wadati sannan hamidun abin yabo ne abin nufi sai ya kasance wancan abu da suke na zato da bino mara kyau su ajiye sai Allah sai ku daina wala tayammamu al-khabitha minhu tumtikuna kar ku ce za ku nufaci mara kyau daga ciki za ku ciyar Allah ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan shine yake tsoratar da ku yake furgitar da ku dangane da talauci yana cewa in kun ciyar da dukiyar ku wajen gina masallaci wajen tona rijiya inda ake wahalar ruwan sha mutane su sha wajen gina makarantu na islamiya wajen taimaka marasa lafiya da ke asibiti wai za ku talauci shaytan haka yake muku alƙawarin talauci yake muku wa ya'murukum bil fahsha kuma yana umurtanku da al-fahsha abinda ake nufi da al-fahsha a nan gurin wato ainihin ruwa an gane ko wani daga cikin larabawan jahili ke cewa aral mauta ya tamul kirama wa yasbi aqilata mal al fahis al mutajaddid ma'ana al fahis ay al basil suka ce al fahsha suna nufin al bukhl suka ce al fahis suna nufin marwaci saboda haka sai dan yana muku alkawalin talauci yana umartan ku bil fahsha da yin ruwa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla ubangiji ta'ala kuwa yana muku alƙawarin gafara ta musamman daga gare shi sannan kuma wa fadla da kuma falala shine dadi da ya dada muku akan abin da kuka ciyar domin da abin da kuka ciyar na alkhairi ubangiji zai mai muku gurbin sa an gane ku kuma an faksu min khairin fa huwa min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin ubangiji ta'ala idan kun ciyar da abu shikenan sai mai muku gurbin sa da wanda yake mai alkhairi sannan kuma wato ainihin shine da yayin masu arzikawa kuma a kowace safiya ta mai da manzo Allah ya bayani mala'iku guda biyu suke sauka daga sama ɗaya daga cikin suna cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya ubangiji duk mai siyar da dukiyarsa dan taimakawa addinin Allah dan taimakawa ga jayyu da talakawa mayar masa gurbi abin da ya siyar da daya kuma yace Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Ubangiji dukkan mutumin da ya matsa bakin aljihu ya zama mai ruwa, ya Ubangiji ka gadar masa da hasara a cikin dukiyarsa. Kullum haka mala'iku suke sauka suna faɗa, wannan ya fado kan addu'ar, wannan ya fado kan addu'ar. Da karshe dan ya rude ku cewa idan kun ciyar da dukiyar ku fi sabilillahi shikenan sai ku zama kun talauci. Ku ciyar din, ciyarwar ita ce abin da ke tabbatar da wato kimar ku da darajar ku a wajen Allah subhanahu wataala. Wallahu ya'idukum maqsadatan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim, Allah wasi'un mai yalwa ne, sannan kuma alimun masani ne ga wanda suka tantance dan ka falalarsu zuwa gare su. Sai Allah ya
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
وَبَنْجِزِ يَتِي يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ يَا أَلَّا جِنِي فِي بَايَرْ الْحِكْمَةَ غَوَنْدَ يَقَدَمَا ومن يؤت الحكمة دكان وند الله يبيو حكمة كوا فقد أوتي خيرا كثيرا حقيقة أنباس الخير بيتاري يوا يا الله كبام حكمة وما يذكر با وندك يتوقع وأذي يغاني حقا إن إلا أول الألباب فيما أبو تاهم كله ما لما أنا سنجيكو قلن فسر مي أكي نجمي دنئمة وتنسك في معرفة الحق والعمل به فنلجكيا دين أيكي دائتتين أبين دائكي كلا لحكمة أتكم والنهاية za mu iya fahimtar abinda ake nufi da hikima na idan mun koma hadisin Bukhari wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fitnatayn, babu hasada, abinda yake nufi da hasada anan al-ghibba. Al-ghibba in gorasi Allah ya bani irin abinda ya bayawa ne, ba a yi irin wannan sai cikin al'amura guda biyu. Mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya kuma yake amfani da ita wajen ayyuka na alkhairi, to babu ne sai ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wane, ni ma dan in yi aiki irin na wane. Mutum na biyu, mutumin da Allah ya ba shi alqur'ani, karatunsa da sanin ma'anarsa kuma yana kokarin aiki da shi da karantar da mutane, sai ka ce ya Allah ka bani irin abin da ka bai wa wane na alqur'ani dan ni ma in yi irin abin da wane ke. To haka hadisin ya faɗa a wani wuri ce alqur'ani, a wani wuri sai ce rajulan ataahu Allahu hikma wa huwa ya'malu biha wa yaqdi biha, to kaga alqur'ani din shine hikima din ke. Da haka da aka ce yu'ti al-hikmata man yasha, in ma mun fassara shi da cewa shine ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, ko mun fassara shi da cewa shine al-Qur'ani, ko mun fassara shi da cewa shine al-'ilmu an-nafi', dukkan su dai ma'ani mutaqariba, ma'anoni ne makusanta juna. Wa man yu'ta al-hikma, dukkan wanda Allah bai wa hikima fakad utiya khairan katira, hakika an ba shi al-khairi mai tarin yawa. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, babu mai daukan wa'azi sai ma abuta hankali.
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
Ubangiji ce wa ma anfaqtum min nafaqatin, dukkan abinda kuka siyar na siyarwa, ko wace iri ce, siyar da iyalinku ne, siyar da iyayenku ne waɗanda suka gajiya sun tsufa, siyar da ƴaƴanku ne, siyar da makwabta ne, siyar da ƴan makaranta ne waɗanda ba su da mai tallafa musu ko ɗaukan nauyinsu don su yi karatu, siyar da dukkan wani ma'abucin siyarwa, duk kowane irin siyarwa kuka yi, au nazartum, ko abin da kuka yi bakance min nazarin na bakance, ka yi bakancen yin azumi ne, ka yi bakancen wato ainihin kuɗi ne da za ka bayar sadaka, ka yi bakancen wani aikin alkhairi ne, duk dai abin da kuka ciyar na siyarwa ko kuka yi bakance na kowane irin nau'in bakance, fa inna Allah ya'lamu, Ubangiji ta'ala yana sanar da shi. Da haka in za ku ciyar sai ku ciyar da kyakkyawan niyya, don Ubangiji ya ba ku lada. In za ku yi bakance sai ku yi bakance wanda ya dace da shari'a. Bakance shine mutum ya wajabtawa kansa, wata ibada wadda kafin ya wajabtawa kansa bata zama wajibi ba, mustahabbi ce a kansa, amma shi sai ya wajabtawa kansa ita, kamar ganin damansa ne ya yanka rago ya kyautar da sadaka, ya kyautar da naman ko ya sadaukar da shi, wannan ba wajibi ba ne, amma idan ya yi mustahabbi ne to sai ya wajabtawa kansa, ya luzuntarwa kansa, na yi alkawali tsakanina da Ubangiji juma'a mai zuwa sai na yanka rago na kyautar da naman, ko sai na yanka saniya na sadaukar da naman, ko sai na yanka ragumi na sadaukar da naman. Lokacin da ya faɗi wannan tsakaninsu da Ubangiji da wannan niyyar, to yin hakan ya zama wajibi, idan bai yi ba ana binsa ba shi, idan har bai yi ba har ya zo mutuwa, ko da bayan ya mutu kafin a raba gadonsa sai an cire wannan an yi, don yana daga cikin bashi da dole a biya wa mamaci kafin a raba gadonsa, min ba da wasiyyatin yusi biya audai, yana daga cikin bashi da dole sai an biya kenan, sawan bashi da yake da alaka da Ubangiji ko wanda yake da alaka da mutane dole sai an biya, fa bainallahi haqqu an yuqda, kamar yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi. To wannan bakance ne, da haka shi ma aikin na alkhairi shi ko bakance iri biyu ne, akwai bakance wanda yake mu'allaq, akwai bakance wanda yake mutlaq. Bakance wanda yake mu'allaq, mutum ya rataye da wannan ibada da wani abu da Allah zai masa, mata ta sanar da juna biyu ranar da duk ta sauka lafiya don murna da godiya ga Ubangiji suna yanka rakumi, sai mutum ya faɗo wannan ya ce fa amma in ta sauka lafiya to sai ta yi ɓari kafin ta sauka lafiya, kaga babu rakumi a kansa, amma in ta sauka lafiya fa da rakumi a kansa. Mutum ne yake jiyyatar wani mara lafiya a asibiti, yace na yi alkawali tsakanina da Ubangiji daga ranar da wani ya fito daga asibiti ya samu sauki a wannan ranar sai na yanka rago na yi sadaka da nama, ko sai na yi azumi na kwana bakwai, ko sai na yi kaza, mutum ya faɗi wannan, to kaga wannan ya rata yadda wannan abu da warakar mara lafiyansa, ta yadda in ya waraka zai yi, in kuma ya cika bai tashi ba kaga babu wannan abun a kansa. To irin wannan bakance din makruhi ne, dan an tabe manzon Allah ke cewa ai wannan bai dace ba, kamar mutum marowaci ne ke irin wannan bakance, mai kyauta baya irin wannan bakance, an gane ko, kamar yana so ya koya kansa kyauta amma yaga ba zai iya ba sai yayi bakance, irin wannan bakancen makruhi ne, dan kamar ga wani abu da zaka yi na ibada da zai kusanta ka da Ubangiji amma sai ka rataye sai Allah ya maka za a duniya sannan kai wannan abu, inda karhanci ya shiga kenan, amma bakance wanda yake mutlaq ba ka rataye da wannan da komai ba, idan sallah ta zo na alƙawari tsakanin Allah da Ubangiji zan yanka sa, ba wai laye sai zan yi ba, tunda karamar sallah babu wani laye sai, amma zan yanka sa dan in kyautata wa makwabta na ko kuma gajiyayyu waɗanda su ma su samu naman miya, sai kai wannan ba tare da kara ta yadda warakar mara lafiyanka ko dawowar wani matafiyi ko saukar matarka lafiya ko wani abu haka ba, to irin wannan mustahabi ne, an so a rinka irin wannan bakatta, ina ba ta fahimta, idan mutum ya kuma yana da lada, haka duk ciyarwa idan mutum ya yana da lada, ciyarwa ta abinci ce, ciyarwa ta duk abin da mutum yi, shine fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar, lalle azzalimai ba su da waɗansu mataimaka da za su kare su daga azabar Ubangiji. Allah ce in tubu duk sadaqati fa ni imani, inda za ku bayyanar da sadaka a fili jama'a su gani fa ni imahiya, to madalla da ita sadakar da kuka yi ta a irin wannan yanayi in kun yi da kyakkyawan niyya, wa in tukhfuha, amma idan kuka koye sadaka din wa tu'tuha al-fuqara'a, kuka ciyar da ita ga talakawa marasa shi, fa huwa khairul lakum, to hakan shi yafi alkhairi a gare ku, ma'ana bayyana wa babu laifi amma koye ta hakan kuma shi yafi alkhairi. To shine malamai suka ce ita sadaka iri biyu ce, akwai sadaka ta wajibi zakka, wannan bayyana ta yafi koye ta, akwai sadaka kuma ta nafila ba ta zakka ba ta ganin dama, wannan kuma koye ta yafi bayyana ta muhimmanci. Abinda yasa suka ce bayyana da zakka yafi muhimmanci, suka ce akwai hikimomi Allah kalla guda biyu, hikima ta farko za ka koya wa ɗan uwanka mawadata cewa ya kamata su ma su yi zakka don su yi ƙoƙarin yin gasa da kai, su ma su yi zakka irin yadda kai. Hikima ta biyu don ka ture wa kanka tuhuma, don idan ba ka yi a fili ba wato ba za a gane kana yin zakka ba, amma idan ka yi ta a fili talakawa za su san kana yi, to wannan shine hikimar bayyana ta. Amma wancan kuwa tunda ita ba lalle ba, idan ma baka yi ta ba babu wani tuhuma a cikin ta, tunda ba wajibi bane, dan me zaka tuhumi mutum dan bai musabi ba, to wannan boye ta shi yafi dan mutum ya nesanta kansa da gariya, wannan kuma bayyana ta shi yafi dan mutum ya kasance ya ture wa kansa tuhuma, an gane ku, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, inda za ku koye ku ba wa talakawa abinda suke bukata na taimako din, to wannan shi ya fi alkhairi. Wa yukaffiru ankum min sayi'atikum, ubangiji ta'ala zai kankare muku kurakuranku. Wallahu bima ta'maluna khabir, ubangiji ta'ala mai ba da labarin ne dangane da abinda kuke aikatawa.
لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
Ubangiji yace laysa alayka hudahu, ba tilas bane ba akanka kai wannan annabi hudahu shiryar da mutane. Abinda ake nufi daukan shiriya ka shigar da ita cikin zukatansu, daukan imani ka shigar cikin zukatansu su ji sun zama musulmi sun furta kalmar shahada, ba a wajabta maka wannan ba. Abinda aka wajabta maka shine wa'azi, fadakarwa. Amma shiriya ta hanyar dacewa da mutum imani shiga zuciyarsa yayi kalmar shahada, wannan auren Allah yake. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah ne yake shiryar da wanda ya so. Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum, duk abinda kuka siyar na alkhairi to domin kawunan su sai ba dan kowa ba. Dan Allah ku duba yadda Suratul Baqara take ta magana akan infaki, infaki, infaki ya ji karewa. Kwana nawa ake ta cewa infaki, kuciyar, kuciyar, saboda mun ji Allah tana cikin makoi marwata. Ha antum haula'i tad'una tunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Wato ubangiji ta Allah san a cikin ba akwai marwata, tunda shi ya halicce ne wata tabi'a, shi ya sa yake zaburar da mu mu rinka jin in mun ciyar kanmu muka yi wagata, in ba mu ciyar ba kuma kanmu muka cuta, domin amfanin ciyarwar da zai koma gare mu ne ba ga Allah ba, shi mu wadace ne. Sannan kuma illar da ke kunshi cikin rashin ciyarwa, haka a kawukan mu za ta koma, ba za ta koma wajen ubangiji ba. Wa ma tunfiqu min khairin, duk abin da kuka ciyar na alkhairi, fali anfusikum, to domin kawunanku ne. Wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah, ba fa za ku sai ba sai dai neman, sai dan neman yardan Allah. Ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah, kaga jumla ce anan khabariyya, amma ma'ana hal insha abin nihi la tunfiqu illa ibtigha'a wajhi Allah, kar ku ciyar kadai sai in dan neman yardan Allah ne. An gane ko? Wama tunfiqu min khairin, duk abin da kuka ciyar na alkhairi, yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun, za a cika muku sakamakon sa da ladan a wurin Allah, wa antum la tuzlamun, da dai ba za a zalunce ku ba. Sai Allah ce
min fuqara illazina ufsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم بلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقم بذلك سيرسوني وقم دولنا آية بياني للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله ذلك سيرد دوتي ويمكن للفقراء دمبو كاتا الذين أحسروا في سبيل الله wanda aka katangar ce su fi sabilillah kadai suna rayuwa ne dan yada kalmar Allah. zaratan sahabbai da suka yi jira ko daga Makka ko daga waɗansu ƙauyuka ko daga waɗansu garuruka na Larabawa zuwa Madina, suka tare ba don komai ba, suna kiran ranar da za a ce musu hayya ilal jihad, yau da za a fita jihadi a zo a tafi. Wannan tunanin shine ya kawo su Madina, da haka ba su da sukunin su je kasuwa ko ma su yi wani abu. Galibin su idan sun samu abin da za su ci a yini su biyan bukatar su ta samu kyan. To sai Allah sai irin su kurinka siyar da su. Waɗanda suka katangance kansu fi sabilillah la yastati'una darban fil ard, ba su da ikon yin kai kawo wajen fatauci cikin ƙasa. Akan ce ad-darbu bil ard ya zanto ana nufin shafar ƙasa, akan ce ad-darbu fil ard ya zanto ana nufin as-safaru lit-tijara, tafiya domin wato ainihin kasuwanci ko wani abu. Su waɗannan mutane la yastati'una darban fil ard, ba sa samun dama ta zuwa garuruka don yin fatauci a cikin ƙasa. يحسبهم الجاهل اغنياء wanda ya jahilci halin su ba sai ya tsammaci cewa su mawadata ne min ta'affuf saboda kame kai, ba ta roƙon kowa, ba ta barin jikin su da datti, ba ta barin wayar rigar su da annakiya, ba ta yin haka. Rigar ko ba goge ba dai za a wanke ta, za a ganta tsaf-tsaf da ita, ba za a ga mutum ya bar gidan sa da kwakwanya ba wurin ya bayar kanshi adireshi na talauci ga muku ba mu zakka, ba za a ga mutum ya bar kansa haka kawai a hargitse bai gyara gashin kansa ba, ba za a ga mutum ya bar bakinsa ba haka a wulakance, ko mutum ya bar bincikensa da tsan ba ko yana tafiya a wulakance gyara jikinsa suke. Sai ga mutum da kwalliya ko da ya dumba tsada dai ba dai za ka ji kyamar ka tsaya da shi a cikin sahun sallah guda ɗaya ba, ba za ka ji kyamar ka tsaya da shi a ko'ina ba saboda ya tsarkake kanshi. Wannan kuma yana cikin suna ta musulunci, don waɗansu sai su riƙa ganin cewa wato yana daga cikin zuhudu da gudun duniya mutum ya bar kansa da datti, ya bar wayar rigarsa da annakiya kamar darin tsire. To wannan ko ba wai magana ce ta wato zuhudu ba, magana ce ta jahilci tsabagensa, magana ce ta rashin sanin ya kamata. Allah ya saukarwa da annabi cikin farko-farkon abin da ya saukar masa, ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir, sai daga cikin fassarar siyab shine tufafi, fatahir ka tsarkake su. Shi yasa lokacin da Umar ɗan Khattab ya ga wani saurayi ya yi dogon wando na samari yana jan ƙasa, ko ya saki izarinsa yana jan ƙasa, yace ya ɗan samari ɗan daga wandonka da kan ƙasa, fa innahu athharu, shi yafi zama ka zama mai tsafta, amma kana jin shi a ƙasa yana amfanin sa. Ma'ana dai tsafta tana cikin al'amura na addinin musulunci. Ina ba ta fahimta. To amma sai mutum ya dauka cewa wai zuhudu ne gudun duniya ne, mutum ya bar jikinsa da datti, mutum ya bar kansa ba tsari haka da sauransu, a gaskiya wannan ba addini ba ne, jahilci ne kawai. Kuma akwai wajen sufaye irin nada can kazaban sufaye da suka kawo irin wannan sufancin, ko da su ba su ne hakikanin sufaye na gaskiya ba, hakikanin sufaye na gaskiya masu tsafta ne, masu karatun Qur'ani ne, irin su Abdul Qadir Jilani, irin su Muhammad ibn al-Junayd al-Qawariri, irin su Sahal bin Abdullah al-Tusri, irin su wane ne manya-manyan zaratan sufaye da ba abinda suka sani karatun Qur'ani, jihadi fi sabilillah, siyar da dukiya, abinda suka samu noma kiwo, abinda suke kenan suka raye duniya. Zuhudin su sun fahimce shi kan cewa ka nisanci haramci ake nufi da zuhudu, kuma idan ka ga shubha abinda yayi kama da halal yayi kama da haram shi ma ka gudu ka kauce masa, wannan shine zuhudu. Amma ba abinda yake na halal ka kauce masa ba. Allah ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala tatadu inna allaha la yuhibbul mutadin, to dan me za ka kaucewa abin da yake halal akan ka wai da dawo zuhudu? Wannan ba zuhudu bane, ba gaskiya bane ba. Bil fa Abdul Qadir Jilani ne zuhudu kina mana kai ba kai gaba da ai ko mun yin Allah da ka karanta tarihin sa mana cikin siyaru alamun nubala na kan shuddin zabi ba ga littafin sa ba, ɗankin sunna za ka fahimta cikin littafin sa. Al-Bunya li talibi tariqil haqq, tauhidi ne tsantsan ahli sunna wal jama'a, da su ne. amma waɗanda suka zo daga baya yan muna kadiriya, wannan ba gaskiya bane ba, ba ka dangantuwa zuwa gari saki da nan dangantuwa ka fahimta ko? Akwai mutanen da suke zaratan mutanen kirki ne, amma mabiyansu suka rinƙa musu ƙarairayi da rubuce-rubucen da ba su suka yi ba, sannan kuma su mabiyansu yanzu ba sa irin aiki irin nasu. Ina fata an fahimta. To wannan kasa sa ka soke kuma dukkan wato kar sufaye bara gurbi su sa ka soke dukkan wani mutumin kirki, wani salihin bawa. Ina fata an fahimta. Ibn Taymiyya yake cewa asalin sufanci da zuhudu ne ya taso, wanda zuhudu abu ne da ake so. yace to daga baya ne tatawwara har dai kasance ya zama yadda ya zama. Da haka su baye irin waɗancan naga yace mafi kyau a kiransu da suna zuhar, wato masu gudun duniya, domin wannan sun zo daga baya sun kafa sufanci. وإنه كبت الدنيا كده وما تفسيري بني باع للفقراء المسيحون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف واندي جاهل جهالا ينسو سيد صمان انتوا موضى تاني سوء من التأفف دان كامي كي تعرفهم بسيماهم ذات داني فدا ألام منسو لا يسألون الناس إلحافا باتا روكم متاني قومي لفظ إلحاف كو إلحاح ينا مثل ناجي amma anan ba ana nufin asalin ma'anarsa ba, la yas'aluna an-nasa aslan, kwata-kwata ma ba sa tambayar mutane, bayan da ya zo su roki wani cewa kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza, in shi ga dama ba su kyauta ya halatta su karbi kyauta, dan annabi ma ya karbi kyauta, in shi ga dama za su sadaka sai su karba, in suna cikin waɗanda suka cancanta su sadaka, in ba sa cikin kowa za su karba ba. Ina ba ta an fahimta, duk wanda baya cikin waɗanda suka cancanta ya ci sadaka, idan ya karba sadaka dai sai ya ci haram. Amma kyau za ka tun da kofar ta abu da suke wannan duwa da ka kayan ka baka in ka dabar za ka iya karba, to su lai sa'adu da nasu ilhafa ba ka roƙon kowa komai. Yana daga cikin abinda annabi ya rinka yin mubaya'a ga sahabbai cewa ka yadda za ka yi imani da Allah ka bauta masa shi kadai, ka yadda ni manzon Allah ne, sannan kuma ka yadda wa Allah tas'alan nasa shay'an, haka ya faɗa wani sahabi. Ka'idar mubaya'a ta ka yadda ba za ka roƙi kowa komai ba. Yace ina yadda, yace koda kana kan doki ko rakumi bulalar ka ta fado kasa ba za ka ce wani mai komai ba, sai dai ka sauko kasa da kanka ka dauka sannan ka koma ka hawo. Yace ina yadda, sannan annabi ba shi hannu suke mubaya. To in mun bahimci wannan sakon daidai za mu rinka roƙo muna da rakumi ba, sai mun bahimci wannan sakon daidai ba za mu zama mun kaskanta ba. Ina fata an fahimta. Tsari idan za mu shirya yadda za a yi makarantun allo su samu tsari ta yadda za a yi karatu na fi sabilillahi a haddace Qur'ani kyakkyawan hadda ta yadda ba sai an je an yi bara ba, wannan in zan yi wannan tsarin yana da kyau. Wannan kuma iyaye ne ya kamata su gane cewa lokaci ya wuce na da za ka zo ka kawo yara guda 20 ka kawo wajen malami, wai ka kawo masa kayan masa gata ka baka almajirai ka yi tafiyarka, cinsu, shansu, wurin kwanansu, rashin lafiyarsu, duk yana wuyan balance ba. Kan ɗaya da zai iya ba, dole sai sun tafi bara. To wajen tafiya bara za su je gidan karuwai, wajen tafiya bara za su je wurare waɗanda ba su dace ba, wajen tafiya bara za su gaba da irin area boys ɗin nan, duk su lalace a irin wannan yanayi wajen neman abinci. Musamman a yanzu an kwatanta da yadda abin yake shekaru 20 da suka wuce da yadda yake yanzu, abin ya lalace. To amma idan iyaye suka ji cewa yadda zan kawo yara guda biyu in ce malam ga ƴaƴana ina son su haddace Qur'ani, to lalle ne ya kasance na biyo su da abincinsu. Ga buhun masara, ga buhun shinkafa, ga buhun sukari, ga kwalin omo, ga sabulun wanki, ga kaza ga kaza ga kaza, in ya kare ko malam ya sake rubuta mun takarda ya sake aiko da mu. To idan kai wannan sai ai karatu na fi sabilillah, karatu mai kyau mai tsafta, kuma yara sun zanto mana garka na gari. Amma irin yanayin da muke a cikin yanzu al'amura sun lalace sun kai wata matuƙa da suna buƙatar shigar jama'a. Tsarin ba wai kaza a rushe makarantun allo lokacin su ya wuce ba, a'a a tsara su a tallafa musu. Kuɗi da ake karɓa daga local government a duk wata da za a karɓo kaso daga gwamnatin tarayya ba na local government ba, a ciki ba malamin allo, a ciki ba almajirai, ba suna da kaso a ciki ba, me local government ta tsara musu? Kuɗi da ake karɓa ministry of education za a ware idan an yi budget na rayar da ilimi, wannan ba ilimi bane ba, me aka ware musu, me za a taimaka musu? Ba kasan musu za a yi ba, kasan su za a ba su. Da ko mutu tsakanin ka san mun da kuma ka bani kaso na kai. To ya kamata duk mu gane wannan. Sannan mawadata da suke da kuɗi suke kashewa kan wani abu daban wanda ba wannan ba. Yanzu mutum sai ka sayar da yara 100 a shekara. Wani zai iya sayar da yara 100 ba tare da ya ji komai ba. Wani zai sayar da 10, wani zai sayar da 5 ba tare da ya ji komai ba. Kuma yaran su sami ilimi kuma su zama manya na gari. Amma sai mutum ya kashe kuɗin kan wani abu da ba mai amfani bai kyale irin wannan. Hanyoyin kashe kuɗi na alkhairi ne muka jarumce su, ko kuma mun san su amma ba ma su mu bi su don ba su dace da san zuciyarmu ba. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim, abinda duk kuka ciyar na alkhairi Ubangiji ta'ala yana tare da shi. Allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahar, lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu bil layli a kowane dare wan nahar da kuma yini, sirran wa alaniyatan, asirrance da kuma a bayyane, falahum ajruhum inda rabbihim, irin wannan ladan suna nan a wurin Ubangijinsu. Wala khawfun alayhim, sannan babu jin tsoro ta tare da su lokacin da mutuwa ta zo musu, wala hum yahzanun, ko ba za su yi bakin ciki ba. Ubangiji ta'ala ya sa mu cikin su. Abinda muka bada zama daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Amma aya bata ce mun munai maza ba ko mun munai mata, a jumlace dai mun munai, wanda maza akwai